التأثير وتبلغ بها أن أعظم الشر والتعثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنيم المولى ونيم المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على تهديد العاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من بريع لا يسمن ولا يغني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والطالفي برحمة تعتي لنا بالزفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الغاشية سورة تمكة سند آية بدا عشرين دشدة سورة الغاشية tana bada labari ne akan lahira da makoma na muminai da kuma makoma na ainihin waɗanda yake ba muminai ba da kuma fadin aikin kowaɗanne da irin abin da haka ya haifa musu na makomarsu a ranar lahira sannan tana bada misalai da wasu abubuwa na ni'imomin da Allah ya huta ne wanda yake na ainihin abin da ake sa al-imtina Allah yana fadin abubuwa ne na ni'imomi da yawa mutane baiwa da su a duniya saboda wannan abubuwan su ja hankalin mutane su ga girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala su ainihin yi masa bota ta masa sannan kuma a garshe manzo Allah yana gaya manzon Allah cewa wazifa ta manzo sallallahu alaihi wasallama shine ya isar da ainihin aiki ba ya daga ainihin wazifa ta manzo a ce dole sai mutane sun shirya ya halci shirya akan su sallallahu alaihi bi mustafa shine abinda Allah ya cika shi wannan sura da shi Allah yana fara ta da bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithul ghashiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta a hadisi cewa yana yin karatu ranar juma'a da suratul a'la da suratul ghashiya suratul a'la da muke cewa suratul tasbih ismi rabbikal a'la da kuma ita wannan suratul ghashiya a ranar sallar juma'a a shi yake karantawa wata rana manzon Allah ya zo wucewa ance sai yaji wata mata tana karatu sai ya ta karanta hal ataka hadithul ghashiya sai manzon Allah ya tsaya yace hakan kada a tayi yace tabbas lalle kam labarin nan al-ghashiya ya zo mun saboda manzon Allah yana nuna jin daɗi idan yaga al'umma suna karanta al-Qur'ani cewa sakon da yazo da shi ya samu karuwa a gurin mu to hal ataka hadithul ghashiya Allah yana fara wannan sura da yau manzon Allah ya tambaya ta istifhami wanda mun fada a guri da yawa a baya cewa laysa al-qasd minha al-istifham da kamar nan hal ataka hadithul ghashiya shin ya manzon Allah labarin wata babbar musiba mai gama kowa ya zo maka to wannan istifham din a guri da yawa kamar yadda ya wuce mun faɗi cewa laysa ala babi ba wai istifham ne wanda yake bi ma'ana al-isti'la Allah yana tambayar manzon Allah dan ya sani shin kuwa ka samu labashi bane ba wannan istifham din ma'anarsa wato at-tashwiq lima sayati fil khabar wato kamar ana yin tambaye ne dan a sa manzon Allah shautin yaji kamar da kace masa shin ka samu labarin wata babban musiba da ta lullube kowa da komai to kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yaji zai samu begantuwa da fatan ina ma a ce yaji wannan labarin mai a ciki shine at-tashwiq din to Allah ya tambayar annabi hal ataka hadithul ghashiya shin labarin al-ghashiya mai lullubewa ai al-qiyama yana daga sunayen al-qiyama ne al-ghashiya lianna takshal khalaika bi ahwaliha saboda al-ghashiyan yana nufin wato lullubewa rufa abu shine al-ghashiyan din to al-ghashiya wato kamar a ce musibatun takshan na wata musiba ce babba wanda ta lullube kowa ba wanda zai fita daga ciki sai wanda Allah ya warhama to sura ga suna ne bil galaba ana nufin ranar al-qiyama to ya manzo Allah ka sa to daga fadin al-ghashiya ba a ce har ataka hadisu sa'a ba ba ta hala ta ka hadisul qiyama ba da cewa ka samu labarin ta da al-ghashiya to wannan sunan ba a ji a wasu ayoyin kafin ita an fada ba to kaga anan me ji zai so ya ji menene zai faru da zai lulluba mutane da musibu har da yasa Allah ya wannan rana suna da al-ghashiya me lulluba kowa Allah ya ce wujuhun to Allah sai fara fadin ranar alkiyama din da fadin halaye da mutane za su samu kansu a wannan rana sai ya ce wujuhun waɗansu fuskoki a wannan rana wato a nan a wasu guraren idan aka yi tantif muna cewa at-tantif lit-ta'zim ko annakar abu ne saboda a nuna girman sa to amma anan da aka fara ce wujuhun to wannan ba irin wata bane wannan shi kuma at-tantir ne lit-tanwi' mamma daga ji kamar Allah ya karkasa bayi ne wani kaso ga halin da ya kasance wani kaso ga halin da ya kasance to shine wannan wujuhun wasu fuskoki fa a wannan rana yawma izin a wannan rana ta musiban nan mai lullubewa abbara biha anil zawat wannan wujuhun ana nufin ma'abuta fuskokin filmaudi aina anan da kuma aya ta gaba to wasu fuskoki za ka ga masu wannan fuskokin a wannan rana khashi'atun za ka ga fuskokin nan suna a kaskance zalilatu suna cikin kaskanci shi gwadin da kaje a qur'ani an faɗi cewa wani gani ya kaskanta to wannan kinaya ne na jin tsoro da rashin amincin mai gani ko bai da Allah ya faɗa khushu'an absaru ma'ana za ka gannin su sun kaskanta to wannan yana nufin alama ce ta cewa suna cikin halin ban tsoro da har rashin abinci to a ranar algashiya dinnan wasu fuskoki za a gansu khashi'atun fuskoki ne makaskanta masu fuskoki suna cikin kaskanci amilatun nasiba wannan fuskoki masu aiki ne amma aikin nasu wanda ya tashi aka wuce aikin wahala to daga amilatun masu aiki ne nasibatun masu wahala ai zatu nasbin wa ta'abin suna cikin wahala da azaba bisalatil wal aglas ma'anar amilatun nasiba shine sun yi aiki kamar misali a nan duniya sun sada zumunci sun yi sadaka sun yi kyauta sun yi abubuwa na alkhairai amma saboda babu sharadi nasibatun za ka kasance a wahala saboda amilatun fi dunya nasibatun yawmal qiyama ranar lahira amma suna cikin wahala saboda aikin nasu ya tashi a kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wata aya ce wal ladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqiatin yahsibuhu adh-dhama'anu ma'an to cewa duk aikin da kafirai suka yi to kamar ainihin kawalwalliya ne da yake a fako wanda yahsibuhu adh-dhama'anu ma'an wanda yake mutum mai jin kishirwa in ya kalla zai dauka ruwa ne amma idan ya zo gurin zai ga babu ruwa to haka aikin kafirai sun yi aiki mai kyau bayan sun yi aiki mai kyau din a duniya suna kallon wani abu ne mai kyau amma ranar lahira nasibatun zai zama masu wahala ne aikin nasu ya tashi a kawai Allah ya kiyaye mu to wannan zahirin gaskiya wannan zahirin tartibin yana nufin siffar kafirai ne amma siffar tana bibiyar waɗansu har wanda ba kafirai ba za su iya samun kansu a wannan hali idan ba su yi aiki irin wanda Allah ya ce a yi ba misali hatta ga musulmai mutum zai iya tsinta kansa a cikin siffa ta al'amal ma'an nasab ka yi aiki ranar lahira kuma ya gama sai dai wahalar aikin amma babu lada idan ya zama na aikin nan naka baka yi shi dan Allah ba wasu abubuwa da suke ba ta aiki sun shiga abubuwan da Allah ya sanya shaddan aiki ba a samu kamar ikhlas wannan shine ka'ida ta karba aiki gurin ahlus sunna wal jamaa cewa dukkanin aiki aikin nan yana samun kaduwa ne idan aikin nan yayi daidai da ikhlasi ma'ana mai aikin nan dan Allah yayi sannan wannan kuma shine ka'ida ainihin sahihiya tsabanin ka'idar da a yanzu zaka ji wannan suna ta farmata ta na cewa amilatun nasiba in bid'a ake ne ya zama dole mu dinga yin tambayi akan wannan maudu'in na bid'a saboda maudu'i ne da yayi nisan da ya sauka ma daga asalin abin da aka aje kalmar bid'a din akai ya zama na kawai kalma ce da ake jifan al-mukhalif wanda aka sa a ce din bid'a kuma bi taliti a dora wannan kamar ayar amilatun nasiba cewa yayi aikin kawai ne saboda bai dace da sunna ba to wannan a zahirin magana zaka ji kamar magana ce mai kyau amma a hakika magana ce ta san kai da molanka ba haka bane ba waɗanda malamai suke cewa aikin su bai karɓi abun ahlus sunna wal jamaa shine wanda yayi aikin da aikin nan babu ikhlasi a ciki saboda shi bid'a abu ne nisbi ma'anan nisbi abinda kai ka kalla a matsayin wannan abu bid'a ne to wataƙila a taqwimin ka ne yake bid'a idan an dora shi a cikin ilimi a gurin malamai kuma bid'a bane ba to amma ikhlasi yin aiki dan Allah to wannan ba shi da wani sabani a gurin wata fi'a ko banda wata fi'a yin aiki dan Allah shine mutum yayi aikin nan ya fi Allah kuma mutum shi ya sani ba wani ne zai ce maka dan Allah kai ba mutum shi ya san Allah yau ko ba dan Allah yau dan a gani shi yasa malami ka dur ka'idan nan mai kyau wanda Abu Hamid Al-Ghazali Allah kara masa yadda yake fadin cewa ainihin dukkanin masu aiki aiki zai tashi akawai idan babu ya talaci cewa annasu halka illa al-amilu wal amiluna halka illa al-mukhlisu wannan shine asali dukkanin mutane a cikin halaka suke banda wanda yake masana Allah sannan su ma masana Allah su ma a cikin halaka suke illa al-amilu banda wanda suka yi aiki da sanin Allah suka tsoron Allah sannan su kansu bayi masu aiki wanda sun yi aiki to su ma wal amiluna halka illa al-mukhlisu su ma idan al-imam al-ghazali suna cikin halaka banda waɗanda suka yi ikhlas yace wal mukhlisuna ala khatarin azim su ma masu ikhlasin suna kan wani babban hadari wanda sai sun kula da shi to wannan shine kaida aiki baya karbuwa sai da ikhlas saboda haka amilatun nasiba a cikin musulmi shine wanda yayi aiki amma aikin nan bai yi ikhlasi ba yayi aikin ne da ya koya aikin ne ya koru da yi lillahi da wajhillah Allah yana kabar aiki da shi amma aiki wanda yake mutun ne fahimci wannan ainihin bid'a ne to wannan zai iya zama abu ne nisbi kamar bil mustadafa kamar kwanan nan ko na ce jiya jiya nan ma naga wani daga cikin malamai yana yin bayani akan irin wannan dora bid'a din akan fahimta cewa zaka ga mutun ya gina gida yayi sabon gida zai tare sai ya dauki mutane ya ce aje ayi tafsir alqur'ani in ayi tafsir alqur'ani kamar shine addu'a bude gida ita to wannan an yi aikin kawai yayi wahalar banza saboda wannan bai zo a sunna to kaga wannan baka ba da bukatar sai ka nemo wata hujja da zaka nuna wannan maganar san zuciya ce ko babu komai a ce alqur'ani aka karanta amma sai kai kaga wai bai dace da sunna ba a ce a hadisi manzon Allah ya tare a gida ya ce ayi shikenan ma'auna kuma shi wannan malami sai yake bada hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya koyar a sunna shine daidai ko manzon Allah cewa yi addu'a ce takaitacciya manzon Allah cewa yi idan mutum zai zo gidan nan kawai yace a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq kai kuma hujja da wannan yace kaga aikin sunna abu ne mai sauki ba sai ka tara mutane an zo an yi sauka an yanka nama da sauransu inji shi wannan mai wa'azi saboda karshen magana ma za ka fahimci kamar shi tara mutanen da yi musu alheri ne bayan su amma ya fassara da so ba haka bane ba ala aqalla dai a ce wannan su fa qur'ani aka yi ma'auninka ne ya nuna ayi haka bid'a amma wancan hadisi na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya addu'a na a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq baki dai ma malamin ya mai istidlali da abu fi gari mahalli wannan hadisin bai zo a babin cewa mutum in yayi saman gida ya addu'a irin wannan malamai kamar su al-imam an-nawawi a cikin al-azkar sun kawo cewa a hadisin yadda cewa manzon Allah ya idza nazala manzila idan mutum ya sauka a wani masauki shi yasa malamai sai suka yi babin cewa wannan addu'a ce ta al-musafir matafi haka nawawi ya kawo a cikin ihya'ul-a cikin ainihin al-azkar cewa kana tafiya motanka ta lalace ka tsaya a wani guri zaka huta ko kuma tafiyar da zango 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 ne an zo wani zango an sauka saboda hatsarruka nan muci zai da kunami da abubuwa to duk da sanda mutum ya sauka a wani gurin tsayawa kan ya gaba sai mutum ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq manzon Allah ya ce to idan yayi wannan Allah zai lam yadurruhu shay'un hatta yartahila har ya bar wannan gurin ba abin da ya cuce shi kaga maganar ma matafiya yake saboda idan gidanka ne da zaka tare yaushe zaka bar shi to ana magana gidanka tafiya ce ta kama ka kasa ko wani guri sai manzon Allah ya ce idan kai to baka da tsoron kunami da muci zai haka ba gun nan lafiya zaka bar kaga baki dai ya istidlali da abin da ba amfani sa kuma karanta alqur'ani ana neman wata hujja ma da yafi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya dai fadi wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin qur'ani wa rahma waraka ne ga dukkan mu'mini ga waraka kuma daga komai kaga wannan ya isa hujja sannan malamai duk ba wani malami a cikin malamai mu'tabarai tun daga nan magabata na salaf wanda ya saba akan cewa ana yin addu'a ayi ta qur'ani cewa har imamu suyuti ya kawo a cikin al-iqan nasa cewa akwai hadisi daga imamu sabarani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa a karanta al-qur'ani duk wanda ya karanta qur'ani man khatama al-qur'ana falahu inda kulli khatimatin du'a mustajab duk sanda akai addu'a aka sauta al-qur'ani to a daidai wannan safar akwai addu'a mustajaba da Allah ya baka wannan suri ya kashi a al-itiqan to duk wanda ya sauka yana da addu'a mustajaba a wannan lokaci to kaga ba wani abu da zai zama wani bid'a ko sabari cewa ainihin mutun yayi gida an zo an yi sauka me ake bukata wannan mustajabar da ake samu sai ai addu'a Allah ya bada alkhairi a zauna a samu zaman lafiya kuma hatta ga amaluma da su masu da'awa na bid'a din nan suna intisabi da su babu kamar irin su a Shamsuddin Ibn al-Qayyim babban almajirin na Ibn Taymiyyah to yana da littafi wanda littafin nan nasa ya akan salati hadil arwah sunan littafin abin nan ba hadil arwah ba littafi dai akan salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dai to a cikin wannan littafin ya fadi mawazin salatu wassalamu alaihi ba'ana guraren da mutum zai tsaya a wannan gurin yayi wa annabi salati daga ciki ya faɗi gu da yawa sai ce a gurguri al-mawdinu sabi'ashara guri na 17 daga inda mutum zai salati sai ce inda khatmil qur'an sanda kai khatamin al-qur'an sai ce dalili saboda lokaci ne na addu'a mustajaba ibn al-qayyim ya ce to anan mutum sai ya salati annabi saboda in an khatama ana samun addu'a mustajaba ya kawo asari daga salaf na kwarai cewa Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda ya kasance duk sanda ya sauka sai ya tara mutane ya tara ƴaƴansa baki ɗaya a taro ayi addu'a bayan an yi sauka bayan Anas ya kawo irin su Ma'mar yace ya kasance in za a yi sauka tara mutane yake ya kira mutane a taro ayi sauka Qur'ani ayi addu'a to kaga duk a cikin ma asarin ma da yake a cikin salaf da ake ta faɗa sabanin abin da shi wannan bawan Allah yake faɗa saboda haka yin a tara mutane ayi addu'a a sauka Qur'ani a sabon gida wannan ba ta inda zai zama nabi da in kuma ainihin a ce addini ana so ne sai an ji hadisi kai tsaye ya ce wanda ya gina sabon gida ya tara mutane ayi sauka addu'a to wannan kaga an tafi wani abu wanda abubuwa na addini duka ba za a iya ba su wannan mutum saboda haka da abu abin da ya kuskure shi ne shi wannan sauka alqur'ani da ake yi ya ce wai mutum ya wahalar kai ba wahalar kai baya cikin amilatul nasi ba saboda haka abu ne mai kyau sauka alqur'ani ba ku kwanto sannan ayi addu'a in an tare a sabon gida saboda yana a babin addu'a shi kuma babin addu'a babi ne maftu ba shi da ainihin wajibcin cewa sai addu'a ma'suriya kawai ma'ana ba dole sai ta iya ruwaya babin addu'a abu da yake duk abin da yake kalma ce ta tsarkake Allah wannan mutum zai iya addu'a da ita wannan haka yake da a ce yau kana da wani hadisi ne wato hadisi wanda yake mandukin hadisin manzon Allah ya ce wanda ya bude sabon gida ya ce kaza to da shi ne kake da bakin da zaka ce wanda ya baka biyayi ba dai amma tunda duk ka makaman hujja kake yi to baka da wanda zaka rushe ido saboda haka wannan abu ne mai asali salafus salih suna taruwa ayi addu'a Qur'ani ayi tafa Qur'ani a tara mutane ayi addu'a balle in ka samu wani abin alkhairi kamar tarewan sabon gida wannan ba abin da ya hada wancan Allahumma a'udhu kalimatullahi tammat ba shi da alaka da sabon gida hadisin da yake da alaka da sabo annabi ya faɗi shi mun ji na al-Bukhari ya fitar a ainihin malaman hadisi sun fitar cewa manzon Allah in yi sabon abu kana idan tajadda sauban duk sanda ya samu sabuwar riga to zai addu'a yace to sammahu duk abin da ana samu sabo riga ce ko rawai ce au imamatan ko rawani au na alan ko takalmi in yi sabo to zai addu'a yace alhamdulillah alladhi kasani amma a ciki bai ce au daran ba bai ce idan yi sabon gida ba to kaga ashe kana da kofa budaddiya kai addu'a da abin da Allah ya bare Qur'ani wanda to saboda haka wannan amilatul nasiba fassara shi da cewa ana nufin ɗan bid'a kuskure saboda bid'a ba shi da mi'yari abin da kake kalla bid'a a gun wani ba bid'a bane ba abin da yake sahihi a gun malamai shine amilatul nasiba a tafsirin farko kafirai ne sun yi aiki sun je lahira kuma aikin nasu ya tashi a kau sannan zai iya geza da dukkan musulmai waɗanda suke yin aiki babu ikhlasi saboda Allah baya karɓar aiki sai da ikhlasi ala lillahi dinul khalis to saboda ka duk wanda ya aiki kamar yadda al-Imam al-Ghazali ya faɗa dinnan cewa aikin kowanne mai aiki a aikin kawai ne wal amiluna halka illa al mukhlis to shine musulmai ma za su samu rabo a wannan aya idan aikin su ba dan Allah kai ba Allah kiyaye to amma nan a matakin farko amilatul nasiba Allah da kafirai ta a matakin farko su ne sun yi ibadu sun yi abubuwa iri-iri kuma sun tashi a kawai shi sa wata rana sai na Umar ya zo wucewa wata babbar coci sai ce aje a kira mai babban malamin coci da aka je aka kira shi sai na Umar ya sa kuka kawai yace kawai ita kuka yace ba komai koma sai na kira ka mu kai tsani kawai wani ta bata me yasa yace wallahi kuka nake masa saboda na san yana daga cikin waɗanda Allah ya cewa amilatun nasiba shinan ya dage yana ta halwa yana ta ibada amma a kawai saboda ba yana yin ta ne akwai romanzan Allah ba ibada ke ba ta musulunci shine ki tausaya masa to wannan sufa ce ta kafirai cewa zahaga suranan lahira wuduhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba la fi aiki amma aikin ya tashi a kawai wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sannan tasla naran hamiya tasla din nan an karanta shi da karatu biyu ko tasla ko tusla ma'ana za a kona su al istila yana nufin wato al ihtiram ma'ana za a kona su da naran za su konu da wata wuta hamiya mai wani zafi na musamman saboda siffanta wutan nan da hamiya ya nuna wannan zafin ba irin zafin wuta bane saboda inda aka ce al annar to an san wata madda ce take nufin wani abu ne mai kuna mai zafi shine anna amma yau idan wuta ta kama sai zauna ka sa hannunka babu kuna to nawa wannan wuta sunan ta fitila ba wuta bace to saboda an ce wuta to mai zafi mai kuna to karawa da ce hamiya to wannan an siffanta ta ne siffa ce wanda take hakkada ma aikin ita wuta din wato lalle wannan mai kuna ce wata kuna ta musamman tasla naran hamiya tusqa wannan za a dinga shayar da su fa min ainin za a dinga ba su ruwan sha min ainin daga wani idan ruwa aniyatin mai tsananin kuna ai shadidul harara ko mai shine aniya mai tsananin kuna shine wanda Allah yake faɗa mana a suratul rahman cewa yadu hadhihi jahannamul lati yukazzibu biha al-mujrimun yadufuna bainaha wa baina hamimin an ga ta wuta kullun suna yawo tsakanin kunar jahannama da kuma tsakanin ruwan zafi mai tsananin tafafasa da kuna Allah ya kiyashe mu laysa lahum ta'amun illa min dari kaga wannan surar kuma ta zo da tartibi ko wace gaba da kace sai wannan kaga wujuhun yawma idan khashi'a sai Allah ya amilatu nasiba mutanen suna da jin tsoro cewa ya za a yi da su sai Allah ya saboda sun yi aiki amma nasiba aikin na kawai ne to ina ne makomar sai Allah ya ce wuta a cikin wuta wata irin azaba za a yi musu Allah ce za a ba su ruwan sha na zafin wuta wata jahannama mai kura to kaga shi ruwa an san ana itin yana tabbayin abinci ne ko dai a ci abinci a sha ruwa ko kuma an sha ruwa ciki ya bude a ci abinci tare da su tun da Allah ya faɗi za su sha ruwa to akwai bukatar a ji wani irin jinsin abinci ne ake bin sa da wannan ruwan zafin sai Allah ce laysa lahum ta'amun illa min dari saboda ya hadin mustatbi'atu tarkib cewa wannan ruwan da suka sha dalili saboda ba su da abinci a cikin wannan gidan wuta illa min dare sai wani irin abinci na daban za mu ji bayani sai ce anan yace huwa naw'un min ash-shawk la tar'ahu dabatun li khubthihi wato wadansu daga malaman tafsiri sun fassara ad-dari dinnan da ash-shabra ash-shabra wata irin kaya ce wanda duk ba wata dabba har raƙumi da an saina cin kaya to da yake iya cin wannan kaya bishiyar kaya to idan ta fito wannan ashabara din tana danya idan ta bushe kai ta fi ainihin zafi ta fi tsini ta fi dabi to busasshiyar ta da ita ce abdare asalin ta kuma shine ashabara ana samun ta a wasu gurare na gabashin Yemen a gurin wasu masu tafsiri suka fassara to zai iya yiwuwa irin sa ne amma Allah yayi at-tamthil ne saboda in dai a wuta iya wannan kai ce a bakin su to wutun ma ba azaba da yawa ai da Allah ke wannan azaba to wannan kawai tamthil ne cewa idan da abinci to sai dai abu mafi muni kamar wannan kayan nan ta bishiya shabra da laraba sun abdare wanda dabbobi ma ba za su iya ci ba to in ma da abinci sai dai irin wannan kamar alat tamsin ne sai dai abinci mai muni wanda ba za su iya ci ba kamar Allah ya tun za a tura musu shine da karfin gaske yana makare su kaga wannan yayi kama da fadin Allah da yake cewa inna ladaina amtalan wajhiman wa da'aman za gustati ma'ana abincin ba su suke ci ba abinci ne mai makara baya shiga da karfin kanti ake tura mutu shine za a gusta amma wasu malaman tafsirin sun fassara azdare saboda Allah ya ce laysa lahum ta'amun ba su da abinci illa min dari shi ce min din nan min ce wato ibtida'iyya ma'ana sai abincin nan da yake fitowa daga dari shi ce to dari din ma'ana shine madda kamar shine asalin abin da yake haifar da abincin abincin kuma shine wancan da Allah ya ce wala ta'amun illa min gislin la ya'kuluhu illa al-khati'un wani irin abinci ne da ba wanda ya san shi kawai sai dan wutan ne za su gani shi shine gislin. So ta ina gislin yake zuwa? Shine at'amul ladhi ya'ti min ad-dari. Shi gislin shine abincin da daga wannan bishiyar dari din yake tafiya. Saboda haka da ad-dari da al-gislin ya zama na abinci ne guda ɗaya kenan. Amma sun yi wannan tafsirin ne saboda gujewa kada ya zama an samu bambancin kala-kalan abinci. Arsa wanne ne asalin abinci din da san yace wala ta'amu illa min gislin nan kuma yace laysa lahum ta'amun illa min dari to amma wasu masu tafsiri suka tawaka kamar ibnu abdiya sai ya tawaka sai kawai akwai abincin dari akwai abincin gislin akwai kuma abincin zakku abincin ne kala kala lifi'a wa lifi'a wa lifi'a wasu jama'ar a ba su dari wasu a ba su wajin da nan yake laysa lahum ta'amun illa min dari su waɗannan da ake magana a nan su haka yanda kawai su ad-dari wannan shine abincin su can kuma da Allah yake faɗi falaysa lahu al-yawma ha'una hamim wala ta'amun illa min gislin to wadancan kafaran da wannan gurin su irin nasu abincin a wuta kenan sannan akwai wani abincin na daban wanda za a ba su Abu Jahal saboda sun ji Allah ya faɗi inna bushiyar zaqqum suke izgili su jabe zaqqum din nan ai zaqqum ai inibi ne fa ake hada shi da dabino a ci har suke izgili to mu in za su abuwa sai su ce wa matansu zaqqumuna ku ba mu zaqqum din nan mu ci kowai kamar sune wa musulunci izgili to sai Allah ya ce inna shidratan zaqqumi da'am al-asi kalmuhu al-tagli fil butuni ka galil hamim to wata bishiya ce ta musamman da za a yi ta a wuta za a ba su Abu Jahal to kaga akwai abinci kala kala na yan wuta ko wadanne yan wuta akwai irin nan su sai Abu Jahal sune masu asqo sannan wadannan sannan sune masu abincin nan na adbare sannan wadancan na sukul ma'ari sune masu abincin al-gislit saka dukkan abinci ne wanda abinci ne na azaba a suna ne yake abinci kawai ana nufin wata madda ta azaba da za a dinga cusa musu a ciki amma babu wazifar abinci ba a koshi ba a maganin yunwa idan ana yace laysa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wala yughni min ju wannan abincin kwata babu wazifar ba baya haifan musu da asaman asaman shine wato kiba ko wato infitahul la naman mutum ya cika man jikinsa ya cika a cikin mutum ko dabba ko shine kiba to wannan abinci baya sa abincin jikinsu ya karu baya sa naman jikinsu ya karu su kiba babu kiba a ciki wala yughni min ju' sannan kuma wannan abincin baya wadatar mutum daga yunwa kaga daga nan zaka fahimci wato a cikin azabar da ake musu har da azabar yunwa saboda in sun shiga azabar yunwa ne kuma sai a ba su abincin dare abincin da kuma ba zai musu maganin yunwa ba saka wannan aya kaga tana siffanta abinci ne amma a cikin siffanta abincin kuma ta yi ijmajin cewa akwai wata azabar daman da ake musu ta yunwa da Allah ce la yusminu wala yughni min ju ai ba zai wadatar da su daga yunwa da suke ciki ba wuta Allah kiyaye shi wujuhul yawmaidhin na'ima wasu fuskokin kuma daga nan bai ce wa wujuhun ba kamar yadda ya tsinso su a masa ko wa wujuhun yawmaidhin to nan sai ce kai wujuhun alal isti'na kawai saboda kamar wato wannan a asalin karatun surar labarin waɗancan kawai a su a baya ma'ana shine al-asr labarin azabar ɗan wuta shi yasa tunda bara shi halata ka hadisul gashiya musiban nan da ya tarfa komai ko to kaga suka mu'minai ranar lahira ai ba su cikin musiba tunda suna cikin inuwa al-ashra cikin rahama to sai Allah ya faɗi musibar daga yadda ahalin musiba za su samu kansu to al'ada qur'ani kuma shine me tatbi'u tarhib bit tarhib da an tsoratar to sai a biyar kuma da fadaitarwa to yasa sai Allah ya ce to wujuhun wannan kissa ina bi ne ke saboda ba adabi ne akan wancan ba saboda kada mu'mini su ji yau kawai labarin wuta ake yi tsoro da cika sai Allah ya tabo wajibi laji to wujuhun yawma idin la'is to musulmai su kuma ga wasu fuskoki nan su wannan fuskokin yawma idin su wannan fuskokin a wannan rana su kuma na'ima su kuma suna cikin ni'ima kaga wadannan su ne za su yi muqabala wadancan fuskokin su khashi'a suna cikin tsoro suna cikin firgici su kuma suna cikin kwanciyar hankali da ni'ima na'imatun ai jamila suna cikin hasanatu sun yi kyau lita'iha radiya kaga lita'iha radiya ya kalubalanci amilatun nasira su wadancan aikin su aikin kawai ne aikin wahala kawai ne amma su wannan lita'iha radiya aikin su da suka aikata a duniya to radiyatu sun yadda da irin sakamakon da suka yi ma'ana za a kawo musu aikin nan su bi da'a wanda suka da'a kuma a lahira za su ga aikin eh lalle aikin mu ne kuma lalle mun gamsu da irin sakamakon da Allah ya mana kaga wannan yayi kama da wana da ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan ko sai eh to lalle fa alƙawarin nan da Allah ya mana na rahama na sakamako mai kyau akan ayyukan nan alƙawarin gaskiya ne gashi kuma mun samu gashi mun gani shi ne Allah ya dalilta ayyaha radiyatu za su gamsu su yadda da irin abin da suka gani na sakamako akan aikin mu sai lamma ra'at tawaba husan sa ga ladan sa fi jannatin aliya su wannan sun kasance ne a cikin aljanna aliyatun aljannan madaukakiya kaga shi ma wannan yayin muqabalan su wata ce tasla naran hamiya za su ga su wannan fi jannatin aliya sun kasance a cikin aljanna aljannan nan fa aliyatun madaukakiya kisan wa ma'ana ma'anar alhis shine a ganin ido saboda ai ko gida ne dai gidan da yake a kwari da wanda aka ciko ya daga ai kaga na kan ba ya fushin gani surko ta ina zaka gano shi kuma ni imomin sa ba za su kula ga dukkan mai gani ba to zaka a ganin ido aljanna madaukakiya ce aguri ne madaukaki take sannan ma ma'anan sannan a ma'ana aljanna madaukakiya ce ma'ana a daraja darajar ta da kimar ta to babu wani abu da yake ta dauka da daraja a cikin sakamakon lahira fi jannatin aliya la tasma'u fiha ko la tasma'u ko la tasma'u ko da rafa'a ko da nasba ga ta dai ma'ana baka ji la tasma'u fiha lagiya na ce la tasma'u to wannan kamar kidaba ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar annabi Allah yake gaya su wadannan fa ya manzon Allah saboda haka yana nufin manzon Allah yana wajen wannan daraja wannan darajojin na mu'minin shi kuma manzon Allah yana wajen ta darajar tara saman kowace shine wannan darajar ta alwasila wanda yake har a lahira ma manzon Allah shine tsakanin bayi da Allah to saboda haka Allah yana ga manzon Allah in ka kalli gidajen su na aljanna ba za ka dinga jin wani tashin zance mara dadi ba lagiya sunan masdari ne na allagam kamar misali kamar al'aqi ba ko kaga sunan masdari ne na uku ba ko to shi ma lagiya ma'ana ai la ta kuma fiya lagiya ai nafsun za tu lagawin ko kalamun za zulabu ba za ka taba jin wani zance ya cin zance na wata zance na sirri a cikin wannan gidan aljanna ba za ka ji shi ba ya manzon Allah ai hazayanin fil kalam babu zance na sirri saboda al-qa'ida shine shi dan adam yana da wani abu akwai ta al'ada dan kyauta al-bata duk da mutun ya ci ya koshi ya ji ni'ima to sai ya fita daga itidal sai fita daga mizaj sai mutun ya fara yin ainihin wasu halayya waɗanda suka saba wa daidaito shine da kana cewa koshi shi yake kawo takama ai amma idan mutun yana jin yunwa to zai zauna cikin itidali na dole saboda dukkanin gawarsa za su yi itidali za su suku za su kawai ba shi da amma da ya koshi to anan mai takama zai fara takama anan mai alfahari zai fara alfahari anan mai sanya duk wani abu ma na ba daidai ba ya samu karfin da zai iya yi to aljanna karka ji yawan ni'iman nan da yawan kayan shaye-shaye na lemuka da giya ta aljanna da nono na aljanna kace to wannan zai sa a samu ainihin tumanya hankali zauna ana yin zance ma na sirri sai ana ce a duk babu suna cikin nutsuwar hankalin su sai la tasma'u fiha lagiya ba za ka taba jin wani ya tashin zance a cikin gidan aljanna ba fiha ainun jariya a cikin gidan aljannan nan akwai wani idanun ruwa jariyatun mai kwaraya mai kwarenya kaga shi ma wannan yayi muqabalan su fa dauka da su amma sai tuska min ainin ayi su ɗan wutar da za a ba su ruwa mai konawa to su ko ɗan aljanna kishi raka ne su suna cikin wani idan ruwa jariya wanda wannan idan ruwan yana kwarara ko bilma'i bi ma'ana uyun ma'ana akwai idan dinin ruwa idan ruwan ba ɗaya bane ba idan dinin ruwa mai kwarara da ruwa iri iri kamar yadda Allah yake faɗa ko fihi ma Allah ya faɗa fihi ma ainani tajriyan ko anna aljanna akwai idanun ruwa manya manya guda biyu da suke kwarara a can gaba kuma yace fihi ma ainani nadakhatan akwai wasu idanun ruwa masu yawan kwarara da ruwa ta ko ina saboda shi samun ruwa shine suka neman rayuwa dukkan gari idan babu ruwa garin nan ba zai rayu ba ai to ita aljanna akwai ruwa wannan ruwan ba shi ne kuma wanda Allah yake cewa tajrimin tahti hal anhar ba shi bane ba wannan tajrimin tahti hal anhar ruwa ne na ado wanda ginin aljanna a kansa zai kasance to shi wannan fiha ainun jariya idanun ruwa ne wanda za a dinga sha sha na jin daɗi kamar irin su al-kautsar din nan kamar irin su wanda Allah ya faɗa as-sabil din nan da Allah ya gaya mana a cikin suratul insa to su ne Allah ya faɗa akwai idanun ruwa a cikin gidan aljanna ma su gudana da yawan gaske fiha sururun marfu'a Allah ya sa mu ne ahalinta fiha sururun marfu'a Allah ce a cikin gidan aljanna akwai surur kaga nan Allah ya karama mai ta fiha ko aje fiha ainun jariya fiha sur da azantin zai ta fiha ainun jariya wa sururun marfu'a wa aqwa zai fada amma zai mai ta fiha ainun jariya fiha surur saboda akwai bambanci tsakanin ainihin ni'imar idan ruwa da sauran ni'ima ta wadannan shi wannan ni'imar ruwa Allah ya bashi ne ababun ni'matul ma'akil wal masharib abubuwan da za a sha su ruwa mai dadi kamar wannan zai baka labarin ruwa ne mai dadi kala kala da lemuka da giya a zai ya hade a nan gurin to shi kuma wannan fiha sururun wato shi kuma yana nufin ni'matul mala min ghairil ma'akil to shi kuma nan yana fadan ni'imomi na abubuwa na jin dadi gurin kaga sonan ba abinci bane to isa su ma sai Allah ya karaka musu fiha ta daba kaga wannan fiha ainun jariya bangaren abinci ga misali nan sai akwai wani idan ruwa mai gudana da ruwa mai dadi na aljanna sannan fiha sururun marfu'a abinda yasa Qur'ani yake yawan fadan wannan idanun ruwa saboda na farko samun ruwa ni'ima ne bi wajihin am dukkan birni in babu ruwa wannan birnin ba zai rayu ba sai an nemi ruwa sannan kuma na biyu a cikin ba da labari da ruwan akwai bishara mai girma ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san da Qur'ani yake sauka saboda babu ruwa a Makka rashin ruwan nan yasa tun daga tarihi Makka duka in kaji zaka dinga jin tarihin rashin ruwa ake fada ko kamar ruwan zamzam din nan kaga ai rashin ruwan ne ma yasa aka same shi an zo da annabin Allah ne sai ba ruwan da za a bashi sannan bayan nan lokacin da ƙara hakawa lokacin da iyayen annabi suke shugabancin garin Makka zaka ji akwai masu ibadar astiqaya shahid da alhazai kamar sayyidina Abbas saboda baki ɗaya ma a lokacin da rijiya biyu aka sani a cikin Makka dai rijiya biyu ce babu ruwa shi yasa haka faran nan suke manzon Allah gori suke mai izgirin cewa in dai kai annabi ne ka nuna mana wata mu'jiza da zamu ga duwatsun nan da suka soka daga rana ko ina duwatsu duk an tafi da duwatsun nan muga idanuwar ruwa fatfajjiral anhar khilalaha tafjira ko muga kawai idanuwar ruwa da ko ina muga ruwa ya fito a makan nan saboda ruwa abu ne aziz abu ne mabuwayin da take a maka a lokacin dan har ma daga batsai rijiya biyu aka sani wanda ma masu gadin ta su Abbas ne amma ainihin iyayen annabi ta sasi ba alhazai ruwa to so naka a bada labarin aljanna akwai ruwa kamar ana ga musu aljanna ba irin Makka bane da ruwan ma ya zama abin magana akai akwai idanuwar ruwa ta ko ina mai dadi mai a bayan ma gine ginen aljanna ma akan ruwa kai su tajrimi ta tal anha sannan kowanne gidan dan aljanna ma akwai idanuwar ruwa da sai kubowa da ruwa iri iri na ni'ima to shine ma'anar yawan kawo labarin samun ruwa aljanna sannan fiha sururun marfu'a akwai gadaje asrul jam'u sarir ko wannan Allah ya fin gadaje dai na kwantawa na kishin gida marfu'a wanda aka tabba kasu zatan wa qadaran wa mahalla ma'ana gadajen wanda aka daga su ka ko yanzu ma shi ma a duniya dai sai za ga ana kwaikwayon abubuwan ni'ima irin wanda ake fada na lahirar nan ana cewa mutaka a jin dadi idan ka je manyan gidajen masu mulki da manyan hotel na duniya irin five stars za ga an yi zuwan din da aka sa gado to sai a yi shi wani guri ne mai tudu a kewaye ma gurin saboda nan guri ne mai guri ne kawai na hudur ana son hutawa ta musamman to sai a dan daga gurin yayi tudu sauran daki yana a kasa sannan kuma sai a kewaye shi fitilin sa ma masu dan duhu ne saboda nan kawai hutawa ake son a dai to wannan dai irin misali ne da wata ila ake kwaikwayon abubuwa na jin dadi da wahayi ya faɗa Allah zai bayar sa a lahira to sai Allah ta fiha sururun akwai gadaje a aljanna marfu'a wanda gadajen nan marfu'atun an dauka su suna a guri madaukaki marfu'atun din nan ai zata ma'ana gadajen suna da daukaka manya ne ba in kankana ba sannan wa kadaran masu daraja ne kamar in yanzu a ce masu kima wajen tsada in a duniya ne sannan wa mahallan guraren sanya su ma guri ne mai daukaka wa aqwabun sannan wajen shan ruwan nan akwai aloli na shan ruwa su ne aqwab ku yayi kama da kofi ko a baki kuma sannan a ma'anan ma yayi kama da kofi inda kama kofi dai na shan ruwa to shi ma wannan ku abin shan ruwa ne kuma yayi kama da kofin ma har a tsaka saboda zan sa cewa aqdahu la ura laha ma'ana kamar ainihin ludaya na shan ruwa irin na da amma na ba su da hannu kaga yayi kama da kofuna irin na duniya na gilas to shi ma kuma wannan ku kofi ne na gilas kuma ba shi da hannu sannan kuma yana da ainihin lahu saq ma'ana yana da kafa yana da kasa kofin yana a sama kasan shi akwai kamar wani ainihin jela mai tsaho wanda a kanta kofin yake sannan kuma saman kofin babu mariki yadda zai cika hannun mutum daidai hannunka zaka dauka kaga dai yayi kama da kamar a zahirin yanzu ita irin kofuna na gilas masu dogon kasa to wannan siffa shi ta kofuna na aljanna ba su da mariki kuma abin da za a ba marikin saboda aka yi mariki to zai iya zamana marikin nan ya zamana daidai girman ɗan yatsun wani sun saba da nawari to amma su wannan kuma na marasa mariki suna nufin daidai girman kafin hannun wanda zai dauka daidai girman su sannan shi kuma wannan asaq din ba ana kamar sandan kasa da aka kofin yake a cikin ta shi kuma girman sa yana da alaka ne da kofin bai taba kasa ba saboda kana kallon yawan ruwan ba zai zama inda a kasa yake baki daya ba za ka kallo kasan asalin ruwan ba amma idan kana kallo tun daga kasa ga iya yawan ruwan daidai da kake bukata ba bukatar ka shaye ma kadan sai ka kara duk da idan ma mutun ya bukaci ya kara din akwai saboda Allah ya ce wa afwabun mawdu'a su wannan kofunan an riga an aje su ba za a dauke su ba ala hafatil uyun a gefen idanuwar ruwan mu'addatun li shurbihi ba na dai kamar dai da yanzu a zahirin duniyar mutum yanzu ake kawata dakuna na iko shine akwai kofuna wanda wannan suna ajiye daman na shan ruwa ne shine mu an aje su ba za a taba dauke su ba a bakin wannan idanuwar ruwan na aljanna suna ajiye ana a haka fa su dukan dan aljanna sha sai dai ya dauka ya sha ba wai sai zai sha ruwa sannan za a nemo wannan kofin ba shine ma'anar mawdu'a din ma'ana an aje su saboda wannan bukatar shan ruwa wana mariqu mastufa sannan kuma akwai namari wannan jami'i ne na kalmar nan numruka wato hidan alwasa'i shine matashi kamar fulu amma shi wannan matashin ba wanda mutum zai sa kansa ya kwanta ba saboda aljanna ba a yin bacci so matashi ne wanda ake kishin gida akai kamar yanzu kace kamar tintin shine matashi ne kawai wanda mutum zai sa gefen hannu murtafa ke sa gefen hannu sai kishin gida akai masfufa abajerantawa ba'du habi jambi ba'd ba guda ɗaya ma da yawa kaga ba matashin kwanciya zan yastanidu ilaiha saboda dan aljanna in zai kishin gida akai zai dinga kishin gida wazarabiyu maksusa sannan kuma akwai shimfuru jam'in wannan zarbiya zarabi jam'in kalmar ne zarbiya busu banati kamar kafe shimfuda ce mai taushi mai zane zane wanda ake shimfudawa a zauna akai laha khamal wanda kuma tana da zane zane shine zarabi ko shine yana cikin lugogin littafin nan na yabo shirimiya ko albaza zai na yaban aljanna yana yaban annabi cewa zarabiyu darul khuld mabsusatun lahu cewa duk wannan shimfidin ba na aljanna na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk an yi saboda manzon Allah wannan ayar kaga wannan ayar lugogin shirimiya akwai wannan kalma a ciki dama mafi aksari a littattafan mu na zauri ga rasulun shirimiya ana yi ne da niyya biyu da niyyar koya maka soyayyar manzon Allah a farko sannan abu na gaba kuma dama nan a dauki loga saboda lugojin Qur'ani da yawa da akwai a cikin wannan littafin in mutum ya zama ya karanci shi ya iya to zai fahimci da dama daga lugojin Al-Qur'ani to dama shine asalin manufar a koya wata san manzon Allah kuma sannan ya samu ilimi na samun loga to zarabi jam'in zarbiya ne shine da duma babbar shimfida wanda ta zama ake zama a gurin mai zane zane kan mai taushi to aljanna akwai irin wannan shimfidin mabsusatun wanda yake an shimfida almabsusa ai almuntashira an shi shimfida su a ƙasa inda yan aljanna su taka su zauna afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat anan wannan jumla afala istifhami ne kuma wato an yi intikali daga garin da ake ciki kamar an gama bada labarin al-ghashiya din nan to wannan wani labarin ne daban Allah zai faɗi zai yi bayinsa imtinani da waɗansu abubuwa da ni'ima abin da yasa Allah zai faɗa saboda ai asalin saukar da surar da bada labarin rana mai ban tsoro din da sakamakon ciki din shine saboda manzon Allah yayi kira zuwa ga kadaita mutane kadaita Allah da bauta da kuma bada tsoro da ranar tashi kafaran nan sun kiyaye to bayan Allah ya gaya musu akwai ranar tashin nan ya faɗi abin da zai faru a ciki sai kuma Allah ya koma bada wasu hujjoji da su tabbatar da samuwar Allah da kuma samun ikon sa akan yin komai to Allah sai ya bada misali sabanin yadda ya samu bayarwa a sauran gurare da abubuwan da yake mafi ya kusa da mutane saboda bisa ga sautari duk abin da yake kusa da kai to baka gani idan akwai wata ainihin mu'jiza ko wani abun ban mamaki a tare da shi yau da gobe kana sa baka ganin wannan wanda har akwai wani ai magana ta masu hikima sai cewa alqurbu hijab shi kusanci dukan da yawa to yana sa kamakan cika kasa ganin wasu falaloli da wadansu abubuwan ban mamakai da suke tare da wannan abu na kusa da kai to Allah anan ya san da wannan kaida a halittar dan adam to shine sai yayi musu ga wata tambayi da akwai abubuwa fa a jikinku na kusa da ku na gaske wanda za su ke nuna muku kudrar Allah cewa Allah yana da iko da zai yi komai a iya halittarsa akwai abun mamaki amma ba ku taba hankalta irin wannan ba to wannan ayar kisa inafi ne amma litanbih ala azimi qudratillahi ta'ala fi hadhihi Allah zai faɗi abubuwa mamakai na kudurarsa abubuwa na kusa wanda da a ce ba a kusa da su suke ba aka gaya musu ga waɗansu halittu irin yadda wannan halittu suke to su ma mutum zai yi musu su kamar yadda ya musu tashin alkiyama Allah ya bada labari da mafi kusa da su larabawa afala yanzuruna ila al-ibil Allah yana magana a matakin farko da larabawa ne saboda alqur'anin da ya sauka ne ga annabi a garin su sune farkon wanda ya fara shi kuma shi sa ma Allah yake fadin wa uhiya ilayhi hadha alqur'an li unzirakum bihi tashin farko ku zan fara gaya wa tunda a garin ku ya sauka ku aka fara ko da su ake amma kiran ba na su bane su kadai na duk wanda ya ji to Allah ya bada misali da al-ibil sai yanzu ba sa duba ai ku faru makka yanzu su ba faran makka nan su yi duba mana nazara itiba duba na hankalta da fadaka ila al-ibil su duba zuwa ga raƙumi kaifa kulikat ba sa duba su ga yaya Allah ya halicce ta a dabbobi da yake addawabul alifa dabbobi na gida ba wanda ya kai raƙumi girma ba wanda ya kai raƙumi yin aikin wahala ba wanda ya kai raƙumi iya daukan kaya sannan kuma halitta shi tana da wadansu khawas baya ga girman raƙumi raƙumi za a dora masa kaya masu yawa wanda ba wani a cikin dabbobin da zai iya dauka sannan a dora kayan a daura mai kayan sannan kuma raƙumin nan zai iya yunkurawa ya tashi da wannan kayan shi da Allah ya masa dogon wuya saboda wannan dogon shi yake ba shi dama ya zama na kokon kansa ya iya zunkurawa ya tashi ba tare da ya ji nauyin wannan kayan ba idan ana bada misali waliman jahabi ya himlu ba'ik kamar yanzu ne a ce duk wanda ya kawo za a ba shi trailer guda ta shinkafa misali to shine himlu ba saboda nauyin kayan da raƙumin ke dauka to amma abin mamaki a wannan nauyin na raƙumi sai kuma Allah ya sa masa wata iriyar inqiyada wata iriyar malaka da ita bugu mai ni tara umma ne ta bin sa sai da dai ran nan yaje ya shiga rami ya ja igiya har rami raqum ne yazo bakin ramin nan ya sauta mai sai sauka dan ya ga ba hanya ne ma ramin da sai bi shi kaga wannan ya kai abin mamaki na raqum duk da girman sa amma Allah ya sa dan adam ya samu wata iriyar kuwa da duk girman raqum nan zai iya sa ko ina wannan wajen hore shi kenan sannan baya ga hore shi kuma halittarsa wannan daukan kayan duk a cikin wannan dabbobi alifa ba irin saboda shi raƙumi yana amfani kamar yadda Allah ya faɗa bayan ana cin abinci sannan kuma ana daukan kaya akai to shi raƙumi komai na jikinsa idan yayi bawali a diba a yi magani komai na raƙumi babu wani abu a cikin raƙumi wanda ba shi da amfani ga dan adam sannan kuma abin da yake ci na abinci ya saba wa dabbobin gida ya saba dabbobin dawa saboda shi ba abincin na gida yake ce ba abincin na dawa yake ci komai zai iya ci hazali ma shi ya wasan kaya tauri sai ta taure take cin gida sannan kuma shi raƙumi baya ga abinci ne Allah kuma ya bayar da shi ne kamar guzuri ne ga matafiya saboda haka idan an tafi da raƙumi raƙumi yana daukar ruwan sha wanda za a iya yin tafiya a rasa ruwan sha na kwana 10 duk da ba ta iya halaka amma raƙumi ba zai halaka ba saboda shi daman tana ta mai safinatu sahara kamar jirgin ruwa ne amma na fili to an tafi sahara ana rasa ruwa ko a yanzu nan ba kowace mota ce take iya keta sahara ta fi lafiya ba sai san mutsi wanda aka yi wannan shirin da aka yi wannan shirin amma shi raƙumi zai iya keta sahara yayi wata ina tafiya sannan in ya sha wannan ruwa in koshinsa ya kare ma'ana kishirwa ta zo masa to zai iya ƙarin kwana da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane yawan kafiran da suka zo ranar Badar saboda yayi tambaya yace ainihin raƙuma nawa ne a ga mai yawan raƙuman nan yace to yawan raƙuma kaza yana nufin mutane kaza saboda haka kowane raƙumi kamar yadda a madadin idan an rasa abinci to zai ishi mutane kamar mutum 60 da abinci da ruwan sha kaga duk wannan abubuwan ban makuran nan ba su shiga da zama kuma yana kallon gaba kaga wannan ba wata dabba take da irin wannan amma abin da kuma Allah shi kuma ya sallala yana duk da wannan girma da wannan baye-baye na raƙumi idan ana yin tafiya da raƙumi idan ka ga raƙumi ya tsaya kamar da kaji umru kai tana faɗa ko hanya mai wahala idan safa wal hudun nabati yujarjara kamar su barewa da sauransu amma din ba za su yi maka irin wannan aikin da kake da ainihin da kuma yake yi ba to wannan su a ainihin Laraba saboda su matafiya ne sun san wahalar tafiya har ya zama da san da manzon Allah yake cewa saboda waya ta bayanin da sun sarka tafsiri to za ka ga anan ya dadi yana bayani akan rakumi abubuwan da na ban mamaki ba kadan ma wanda ba a sani ba to Allah ya kafa wajen da rakumi ne saboda Larabawa sun san rakumi sun san wannan abu ban mamaka to me yasa ba su kalli rakumi sun yi tafakkurin cewa waye yayi rakumi ba idan mutum ya dafa doba kai kenan dadewar zamani bai yi tasiri akan sama ba yayin da babu wani abu da dadewar zamani baya tasiri akan shi to amma sama tana da alaka da rayuwar dan adam tana bashi rufi tana bashi haske da taurarinta kuma dutsuna duk wannan nan Laraba duk sun ambani su saboda duk wasu su ma tana da amfanuka saboda akwai abubuwan da ake cewa aljudan akwai hanyoyi na ciwo da hanyoyi na yanki na tafiya tsakanin dutse da dutse wanda shi sannan su ma suna buya a ce za Allah yake gaya musu a can a soto su ta fadar ko a minal jibali jubadun bi wa humrun ko a mukhtalifan alwanuha wa garabibu su a cikin duwatsun nan akwai judat akwai manyan ainihin hanyoyi a cikin duwatsun nan da kun san hanyoyin nan da amfani dutse gashi ashin kuɗe mai girma da baka yanzu kamar dutsen Uhud na Madina mallam girman sa fa banda yanzu an mata sake shi to haka fa idan a girman wannan dutsen na Uhud idan da a girman sa idan da a ce ainihin raƙumi zai barbari taguwa a barkon dutsen Uhud nan ta dauki ciki to idan taguwan ta tafi sace za ta zagaye dutsen Uhud kafin ta je ta zagawo shi ta dawo kayo saboda yawan sa da girman sa a hanya ainihin umarnin cewa wanda yaje inda hali ka dan tsallaka ka tsinci akwai farar kaya ka ci tana da amfani to duk sun san irin wannan amfani da kan lalle yana nuna wannan dabi'a tana lalle akwai wani ubangiji wanda ya samar da wannan wa ila al-ardi kayfa sudihat sannan ba sa duba zuwa ga kasa kasa dai wannan da muke takata kayfa sudihat yaya Allah ya daidaita sai shimfiri ta ai busidat fa yatadrinu duk in sun kalli wannan abubuwan suka hujja ala qudratillahi ta'ala wa hadaniyati sun ba mu sun tafi akan cewa kasa kurawiya ce wakama qalahu ahlul hay'a idan dai da malamai na geography suka fada wa in lam yanqus rukunan min arkani shar duk da yake haka dai bai caba wani rukuni daga rukuni na shari'a ba amma za a baina sama' wal ardh shine duniya ko wannan gurin daga kasan nan zuwa sama baki dai shine al ardh to in an kalli wannan baki dai wata ila hay'atin da kafanta haka yake ba ruwa to wata ila shi suyudi yana nufin majmu'in kasa baki sai ya manzon Allah ba mai musu tilat bane وفي قراءة بالصاد لمصيد بدل السي اي بمصلي با مي ترساس سبني كتيل السامس في سن كربي الديني في سن وعزن وهذا قبل الامر بالجهاد وانا اباب كافرين وعزن نن باشيني زي تاتيل السامس شكبا ركا اتين مسن اذا متن يتي كر اي وعزي سبو جا اي الله جي لسا عليه مصيد تو يا توشا قوكو في ديوا يا توشا قوكو في سامر بالمعروف دا ان توشا ونن قوكو في كما babu inda ka toshe wannan kofar ta al'amar bil ma'ruf din nan sai irin kofar da kudu ila sabil rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana daga mutum ya toshe wannan kofar ke to ga wa'ada sai dai man tawalla wanda ya bada baya an al iman ko ka fara yi kafirci saka nan illa din nan malamai sun fassara ta da lakin amma sun fassara ta cewa illa din ma muttasila ce ma'ana lasta alaihim bi musaydir illa man tawalla wa kafar ba za ka iya yi musu tilas akan su shirya ba su wannan kafirai sai illa man tawalla kaga nan ai su ya ce wa haza qabla al-amr bil jihad wannan ayar kafin umarci manzon Allah da ya fara yin jihadi ne ake ga mai ba kai damar da kai musu tira to idan an ayar ta zama ne kenan aya ce madaniya wanda kuma zahirin saukar zahirin gaskiya shine wannan surar makkiya ce to da kan nan abin da yafi kusa shine illa din nan muka da shi ma'ana illa man tawalla wa kafar kamar an ce amma shi wanda ya bada baya ya kafirci hukuncin sa daban Allah ya fada hukuncin sa Allah yana ga manzo Allah ba ka da dole kai musu shiriya amma in sun bada ba su shiriyan ba to hukuncin suna gurin Allah shine wuta shine da to fa yu'azibu Allahu al'azab al-akbar to wanda baka ba a bashi damar yin yaki ba ba a bashi damar kai addini da karfi ba wanda kuma har da kuma maka Madinan ma ba wai an bada damar kai addini da yaki bane ba an shar'anta yaki ne duk dokokin yakin musulunci an shar'anta su ne lid-difa'i 'anil nafs to da ayi musulmi zakai da Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ma aduka asuwatu tauba wanda ake ganin kamar su ne ayi da ka shar'anta yaki na tasa jihadu qalb addinin musulunci ya fara yin yaki ko ba kame hari ba to shi ma asali ba fara yaki ne kawai ibtida'an ba shi ma na difaki irin dokokin nan ne na yanzu da turatu fa duniya dan suna ai ga yanzu ma sun sa a duniya ai ɗayan biyu ne ko a kasa saboda ba su tare da su to wannan shine kaidar duniya ta yanzu imma demokradiya wa imma al-qasad ko ka bi su ko aka kashe ka to wannan kaidar gaskiya zaji musulunci akai to musulunci bayan shekara ta 10 ma ita yasa saboda musulunci bayan shekara ta 10 ya zama na dinan wa daula a gane wannan bana ya zama na dinan wa daula bayan addini ne sannan kuma ya samu kasa madina da duk wani gefe-gefen madina da duk wanda suke kusa har makka dukkanin sun zama na suna karkashin sultanci shi ba kowane addini dolanci kuma sai ya sa maka ido ka so ka zo cikin daular musulunci kai addini da kaga dama kai ido ka daga dama wannan ba zai yi ba saboda ya zama dinan wa daula to a wannan lokacin ne Allah ya ba damar qatilul ladina yalunukum min al-kuffar wa yajufukum jilza duk wanda aka ji ya tafi wani guri yana hada karfin da yana so ya zo ya rusu daular musulunci to ana damar da za a yake shi kaga har yanzu dai ya hakin nan na kare kai amma haka ba zai musulunci ba to ba a yakarsa Allah ce wai dai kafirta sai ya bada jizya tunda dai yanzu yana a garin mu to ya bada tax tunda ba zai dofa garin mu ba ba zai tsari irin na garin mu ba to ya shiga gidansa ya jagiya ya shiga gidansa ya ci alade ya shiga gidansa ya abin da zai yi a cikin gidansa amma zai bada tax na cewa yana cikin gwamnatin mu yana yin abubuwan da ta saba wa shine kawai jizya shine wannan aya qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين